وهو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana ranar litinin ce wadda ta daidai da 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 22 ga watan septemba shekara ta 2008 za mu ci gaba yanzu za mu saurara don mu samu mu rinka shigar da tambayoyin nan insha Allah ta'ala sai dai kamar yadda nace tambayoyin a rinka rubuto su masu ma'ana da rubutu mai kyau sannan kake je ki kwaso rikicin da kike da da mai gidanki ko da kishi yake ko a gidanku ki kawo mana nan mu zo mu yi magana a ce ai mayo malam albani yayi magana gidan suwance kun gani ban sani ba ko yawa saboda haka ku ji tsoron Allah wa alaikum salam to bari mu amsa tambayoyin da ke rubuce tuku nan ina zuwa tana tambaya wa hajji adamu musa ita ce maganar da annabi ya maimaita sau uku eh ita ce na'am to wani ta ce a yi mata jawabi a kan umara yadda ake za ki tafi umara ne inda ba ki tafi umara ba bayani dangane da umara in ba umara ba ki je ba ai gwamma ya miki bayanin hanyar da za ki bi ki je jushi ko ki je sakwato in can za ki tafi ya fi miki sauki idan ku umara za ki tafi to shi kenan in kika yi harama sai ki wanka tun daga gida namiji sai ya sanya kayan shi na harama tun daga gida mace kayanta da ta saba fita da su take ainihin harama in kika je miƙati shi kenan sai ki ɗauki harama kawai a zuciyarki sai ki ƙudurta cewa za ki je umara bakinki kuma sai ya ce labbaika umratan kina cewa labbaika umratan kin ce Allah na amsa kira ga ni zan taho umara shikenan daga nan kin shiga cikin harama sai ki ci gaba labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata har sai kin shiga makka sannan zaki tsaida wannan talbiya in kika shiga sai ki wuce ka'aba kai tsaye sai ki alwala sai ki je ki kewaye ka'aba so bakwai ki fara daga makama ibrahim sannan in ke gama sai ki zo wato zaki fara daga Hajar al-Aswad afwan daga Hajar al-Aswad zaki fara ki kare a Hajar al-Aswad sannan sai ki je makamin Ibrahim sai ki sallar nafila raka'a biyu ki karanta Fatiha da Qul ya ko Fatiha da Qul huwallahu raka'a farko Fatiha da Qul ya raka'a ta biyu Fatiha da Qul huwallahu idan makamin Ibrahim bata samu ba ko ina zaki yi wannan sallah sai ki je ki sha ruwan Zamzam sai kuma ki diba ki zuba a kanki sannan sai ki addu'a sai kuma ki wuce wurin Safa kina wucewa in kika hangi Safa sai ki fara inna Safa wal Marwata min sha'airillah ki karanta wannan ayar zuwa nan sai ki tsaya sai ki ce abda'u bima bada Allahu bihi bari in fara da abin da Allah ya fara fade Allah ya fara fadin Safa bari in fara da Safa da kin hau dutsen Safa sai ki juyo ki dawo ki kalli Ka'aba kuma kina kan dutsen Safa din sai ki juyo ki kalli Ka'aba sai ki ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كين يدعي كين إن فيك ساكي ميمة تواسو أكو فاتو سوديو كين إن كي حكا سيكو مكي هدو أكيرو كي الله بقاتين كي إن فيك بنغرو سيكي تفعينهم مروة إن كي تجي مروة إتما كي جوي كي تسكن في سيتي دا كأبا سيدي دا مروة بلاكي هنجي كأبا بسبو دا أكوي كتنغا ودى تشامة كان شاورو مصمم ينزما سنة كان أي كم فاتت أورو sai ki fuskanci saitin Ka'aba sai ki sake irin wannan sai ki kewayo sai ki dawo kan Safa to daga Safa zuwa Marwa shine daya daga Marwa zuwa Safa shine biyu daga Safa zuwa Marwa uku haka zaki daga Safa zuwa Marwa karshe sai ki kare akan Marwa kina kare akan Marwa shikenan sai ki je ko gida ko wani wuri sai ki samu gashin kanki tunda mace ce ki sai ki dan datse shi kadan haka kamar gwargwadon girman yatsa amma in namiji ne so samu yayi aski ya ƙwaryan molo ko kuma yayi kwaskwas wato ya rage ainihin abe ya rage gashin shi haka wannan ita ce ainihin umara in kika haka shikenan kin yi umara in ba ci kowa bane cikin awa ɗaya zaki iya gama umarki kina gama shikenan sai ki hawo jirgi ki dawo Najeriya a ce hajjiya ba jiya jiya ma gaisa ba ki ce na je na yi umara na dawo na fata an gane wannan ita ce Umara, Allah ya taimaka. To, wani rubutun da ya gashi nan sai na yi nazari. Wannan tambaya akan mace mai shayarwa ai an dade ana ta yin ta ko? Wato, amma sai dai wannan tambaya abin da ake cewa mace ce mai shayarwa da azumi sai ta makara. Wato, in dai da za ta yi sahur za ta iya azumi, amma in ɗore ne fa, to ba za ta iya azumi ba. Shikenan, sai ta ainihin ci abinci. In ta ci abinci sai ta ba da sadakar abinci a madadin wannan ainihin azumin da ba ce ba, saboda nauyin shayarwa ko nauyin ciki ya hana ta yin ainihin azumi din. Wata ta ce mace ce take fama da matsalar istihaba sama da shekara uku, wato jini yana zuba a farjinta ba na haila ba har shekara uku. Ta ce tana nan tana bacci wata ran sai ta yi mafarki, wai ga wani ya zo mata ya ce mata shi ma yana da 'yar uwa da ta yi fama da irin wannan matsalar ainihin. Wai sai ta bi wannan hanyar ta nemi magani, kuma tana maganin ta hanyar sunna. To, wai mecece shawara? Kun san aljanu in suna son su batar da mutum, in suka sa mai cuta sai su zo su bashi maganin cutar, sai kuma su ce ya ci gaba da bayarwa. Wannan mataki ne na batarwa. Me yiwa ita da ta fama da waccan matsalar da farko aljanu ne suka zo suka kawo mata magani, kuma wai sai a ce ta hanyar sunna? In dai har aljani ne ya bada magani, to babu maganar sunna, akwai hadari a ciki. Amma in dai shawara ake nema, akwai hanyoyi da ya kamata a bi a shari'ar musulunci dangane da matar da take fama da irin wannan. In ma dai ta rinka samun garin habbatu sauda tana zuba a cikin zuma tana sha da safe cokali biyu kafin cin abinci da daddare cokali biyu bayan cin abinci, ko kuma ta ainihin rinka karanta Fatiha kafa bakwai tana tofawa a ruwa tana wanka safe da yamma, insha Allah ta'ala za ta samu sauki. Wai idan yaro yawa mutum tumbudi ko amai, wai sai an sa ruwa, najasa ne? Tumbudi ba najasa ba ne jama'a, amai ma ba najasa ba ne, sai in ya canza yana wari irin warin da za a ce ya fita daga yanayin shi. Amma misali yaro ne ya ci abinci, abincin bai riga ya canza ba yadda aman zai rinka wari sai ama yadda shi ba najasa ba ne, sai dai za ki iya wankewa saboda tsafta. Tumbudi da yara suke yi ba najasa ba ne, dan ya zuba a jikinki sai dai ki wanke saboda neman tsaftacewa kawai. Na'am. Wannan kuma ta ce ana bi layi layi a karɓi passport da sunanka, wai za a baka rancen kuɗi, ka faɗa abin da kake so sai a baka rance, a faɗi yadda za ka biya, ya halatta? In dai ba wata muguwar manufa, amma me yasa ake bin ku ana cewa me yasa ba a zo wurin mu ba, mu da muke son miliyoyin daloli sai a zo ke da kike son 'yan 2,500 ko 3,000? A ina ake haka a nan Zaria ne? Ku ce musu su zo za mu ci bashi, amma dala biliyan ɗaya za su ba mu. In dai har ba za a ɗora ruwa a ciki ba, ya zama taimako ne, shikenan. Amma an ba ki 20,000 a ce za ki biya 22,000 ko 30,000, wannan haramun ne. Small scale industries kenan, 'yan ƙanana-ƙanana ko? Yawwa, ba irin mu ba kenan. Ni da nake so in yi wurin da za a rinka kera computer a Zaria, a sa mata bazazzagiya, sunan computer kenan, bazazzagiya. To, ku yan jima shi ne a yi ibadullahi dai masu ɗan neman na haɗa timatiri. To, wata ta ce a yi musu bayani game da sallar walha. Sallar walha ana yin ta ne daga lokacin da rana ta ɗaga daga sadda ta fito zuwa daidai ta kai girman taɓarya, ƙarfe 7, ƙarfe 8 har zuwa tsakiyar rana, shine lokacin ta. Raka'a biyu ce mafi ƙaranci, mafi yawan ta raka'a 8 ce, kuma sallah ce mai girma, sallah ce ta bayin Allah waɗanda ke koma zuwa ga Allah. Haka waccan da take tambaya dangane da sallar tahajjud, wadda take jin muryar ladan ta hanyar loudspeakers, za ta iya bin sallar tahajjud daga gida, ya halatta, amma ga haƙƙin mace banda namiji. Domin ita mace dama ba dole bane ta zo sallah a cikin masallaci. To, in tana jin muryar liman ko sallah a zahar ce, za ta iya yi a gida, babu laifi in dai mace ce. Amma namiji in yai babu sallah. Dalilin wannan shine as-sayyida Aisha ta tsaya a cikin ɗakinta tana jin murya ta annabi sallallahu alaihi wasallama, ana sallah sai tana bi. To, babu laifi ainihin a haka. haka Asma'u tazo ita ma ta bi. Wannan tace hukunci take tambaya na wanda ke hada sallah azhar da al'asar da magariba da isha, idan da larura ce ta rashin lafiya kamar jini na istihada, ko larura ta rashin lafiya, ko larurar tafiya, ko larurar ruwan sama ya halatta, ko kuma wani abu da ya bujiro, amma in ya mai da shi ɗabi'a ko ta mayar ɗabi'a, kullun hada sallah azhar da al'asar take, kullun hada sallah magariba da isha take, to babu shakka wannan ba addini bane, bata ce. Allah ya kiyaye. Wannan tace to sun yi wa'azi akan cewa maganin mata babu kyau. To wai dan kishiyarta tana safa, kishiyar tana sha, to ita kuma wadda ba ta sha, kada mijin ya zo ya tsane ta, to ya kita a ƙarya ne. Ita ba take ta sha, ke kuma ki bi irin waɗancan shawarorin da muka baki na gayu da ado da iya magana da iya ladabi da gyara girki da tsafta da abubuwa dai ga sunan nan da nan, sai ki ga ita nata fake ne, jabu ne, ke kwana ki tabbas ne. Allah ya taimaka. Wannan addu'a da ta faɗi a maimaita ban gane addu'ar ba. Subhanallahi wa bihamdihi. A to wannan kan aika ta a cikin littafin kuma a rubuce, ai ba sai an maimaita ba. A marasa littafi sai su saya. Nawa ake saida littafin ne naku? To 200 jama'a, ai sai a daure a saya 200. To sai dai haka kuma subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi, ko haka ne, wa zinata arshi wa rida nafsihi wa zinata arshi. Eh, ai dama ya zo da lafaza daban-daban, riwaya duk da ke gani kika haddace, insha Allah za ta zama daidai. Amma ina son ku san wannan hadisin na Juwayriya shine aka ruwaito shi da wata riwaya munkara, aka ce Safiya ce, kuma aka ce wai annabi ya wuce ta da tsakori a gaba tana yi, dan haka wai da haka wasu suke kiyasi na carbi. Wannan riwayar munkarar riwaya ce, ku karanta silsilatul ahadith ad-da'ifa mujalladi na biyu. Wannan tace wace budurwa ce za ta iya sa turare kuma ta fita da shi? Wannan tace kuma an ce wai da mai suna Umar da mai suna Faruk wai duk ɗaya ne. Budurwa dai babu wata budurwa a duniya da ya halatta ta sa turare ta fita da shi. Ta iya yiwuwa ta ce to ai ita yanzu ba ta da miji, na'am ba ta da miji, amma ta zama balagaggiya, dokar da ta hau kan babban mace ta hau kanta. Ta iya yiwuwa ta ce to ai tana so ta jawo hankalin maza ne dan su ainihin taho su aure ta, wannan ma ba hujja ba ce. Wato abubuwa ne waɗanda an kauce wa tsari na addini, jama'a. Wannan tsari da aka kauce na addini shine duk ya saka mu a cikin wannan. Kun ga ƴan mata a Makka da Madina ko? Wallahi ko kunshi ba sa yi, ba sa shafa mai, haka zaki ga kafar ta fara kwal, ba ta sa komi, ba sa sa gazar, ba sa sa jan baki. In kuka ga ta yi haka sai in tana zaune a gida, har ya zama wata ɗabi'a ta ƴan matan Makka da Madina, zaki ga kafafuwansu ba sa sa, babu kunshi gaba daya. In aka yi musu magana sai ta ce kunshi, sai wadda ta yi aure ai. Asalatan ba haka abin yake ba, tsoron kada ta bayyana adon ne. Inda za ta yi kunshin sai ta kawo safa ta sa, ko kuma ta sawa dogon riga ta rufe, shi kenan ya isa. Yadda ya kamata shine, in baki da miji kuma baki da wanda yake neman ki, matsala ta kare, ran da kika samu wanda yake neman ki ne zai zo wurin ki, a ran nan sai ki caba ado ki zauna ki jira shi, abin da shari'a ta nuna kenan. Dan ba zai yi ya zo ganin ki kuma ki fito da hijabi ba, malama ga kudin sallah ga ake cewa ne, menene ƴan tashe suke cewa malama ga kudin tushin ki, yaushe za a zo ta da wurin ki kuma ki fito da hijabi da niqabi da safar hannu? yau sai ku zauna ku yi ta tilawa kenan ai ta zikiri kawai bukuratan wa asila a amma magana ki sa turare yanzu zaki fito bata taso ba sannan sunan Umar da sunan Faruk duk ɗaya ne amma shi Faruk laƙabi ne ga shi Sayyidina Umar dan haka ba kowane Umar ne Faruk ba ina fata an gane yau kowane Umar ne ba a ce mishi Musa Yar'adua a ce shugaban ƙasa dan haka ba kowane Umar ne Faruk ba sai dai mutane ne kawai sun saba wannan to saboda yadda lokaci ya ƙure sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba a yanzu za mu ainihin tunkari tambayoyi insha Allah kamar yadda nake faɗe gidan gane da tambayoyin nan don Allah a ji tsoron Allah tambayoyin nan a rinƙa yi mana tambayoyi kar su zama akwai na tsogala dan abu ya haɗa ki da kishi yake ajiya da daddare sai ki rubuto dan a zo a yi wa'azi a kanta ki ce yauwa ai yau malam ya jawo aya a kanta ma na more yau in kika yi haka ba ki ji tsoron Allah ba ki dai ji tsoron Allah don Allah Allah ya taimaka wata tace don Allah tana roƙon mu gaba ɗayan ƴan uwa musulmi mu taya ta da addu'a akan yin ibada akan lokaci wato shedan yana ainihin rinjayarta to muna taya ki da addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin kwaranye wannan shedani kuma ya raba ki da shi sannan muna baki shawara da yawan karatun alqur'ani da yawan sauraron alqur'ani da kuma daina saurare na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe irin waɗanda su suke jawo shaidanu din Allah ya kiyaye amma a musulunci idan mutum ya rinka samun kanshi game da kasala dangane da ibada wani lokacin zaki ji sai kin zo zaki alwala sai ki ji bacci ya fara damun ki yana faruwa sai lokacin sallah yayi sai ki ji kina jin daɗin bacci a lokacin sai ki ji garin ya fi sanyi duk shaidan ne irin wannan in yana faruwa ki rinka yin ta'awuzi kafa uku kina tofarwa hagu gare ki misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar amma kuma ta ba jiya mun karanta wani hadisi da aka ce mala'ikan da ke rubuta ayyukan alheri yana nan a dama to a hagu din aika santuwar ba komai shi yasa shedan ke tsayawa anan yana fitinaki dan haka in kika yi wannan ta'awuzin sai ki rinka tofarwa hagu gare ki so uku shine Allah yake innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru bayan Allah masu tsoron Allah idan shaitan ya ainihin wato tabe su sai su ainihin fadaka sai su tuno Allah da sun tuna Allah din shikenan sai kuga sun dawo cikin hayyacin su ku yi ta karatun alqur'ani jama'a kuma karatun alqur'ani kakkire na ko qul huwallahu da falaki da nasu ce kika iya qur'ani ne darajar dittana nan ki rinka karantawa sannan don Allah duk wanda take da irin shedanin kasusuwan nan na drama na su Ibro da waɗannan shedanin ƴan matan Kano Allah ku je ku rugurguza waɗannan kasusuwa babu alheri a cikin su wallahi sai sharri lalle ku ji tsoron Allah akan haka yanzu kun ga wannan fitinar ko har ta fi yawa a Makka fa yanzu ƴan matan Hausa na Makka har da Larabawa yanzu irin waɗannan kasusuwa da sidinan nan sun ma fi yawa a Makka saboda can ba a dauke wuta ko kuma ko kin aro ma sai ki kwana uku ba a kawo wuta ba amma can ba a ɗauke wuta sai ki je gida guda ki samu mata kamar guda 40 baƙaƙen fata da Larabawa da Indonesia ba sa jin Hausar fa amma sai ku ga sun sa suna kallo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye to wannan dai fitina ce wannan tana magana dangane da ainihin wato labule ne mai hoto labule mai hoto ta ce yana da raga-raga babu laifi ta zagaya ainihin ɗaki da shi idan dai har hoton ba na halittu ba ne na masu rai wato ba hoton mutane ba ba tsuntsaye ba ba dabbobi ba ba ƙwari ba a ce hoto ne kamar na Ka'aba ko hoto ne na mashin ko hoto ne na wata mota ko hoto ne na bishiya ko hoto ne na yashi in kin kewaye ɗaki da shi babu komai a wannan babin sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a idda ba kofa ba ba window ba a sa mata labule a wurin ku ku kiyaye wannan. Duk inda ba kofa bace ba window bane, annabi ya hana a kawo labule a lullube. Annabi yace ni ba a umarce ni da lullube kasa ba, ma'ana irin wannan cutting board da ake sawa a sa labule, kuga an sake shi ya rufe bango kawai, ko a sa dadduma haka ko wani abu, wannan ya saba ma shari'ar musulunci. Allah ya kiyaye. Na'am. Wata take tambaya ko wani yake tambaya, wani masallacin da ake wazifa ya halatta ayi sallah a cikin shi? Wazifa addinin tijaniya ne, ba addinin musulunci ba, annabi Muhammad ne yazo da shi ba, tijani ne yazo da addinin wazifa a cikin, ya kawo a cikin addinin shi na tijaniya. To kun ga ko bai yiwa ane wa tijani addini a cikin masallaci kuma ane wa Allah? Lallai ne dai sai ya zama a bar wa ƴan tijaniya addinin su yi a cikin wannan masallaci addinin musulunci, kuma a yi shi a ɗakin Allah da Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Masallaci ɗakin Allah ne, ba a kiran wani a ciki, ma'ana kamar yadda ba a kiran sunan wani a ciki, ba a ɗauko ibadar da wani ya kawo ainihin a ce wai za a yi ta ga Allah a cikin wannan. Wannan tambayar ina fahimtar kamar ƙarashin irin tambayar da aka yi mana ne, cewa mace ce tana bin limanci daga gida, amma sai ya zama an samu saɓani tsakaninta da liman. Ita tana ɗaukar cewa yanzu ruku'u za a je, ashe su har sun yi ruku'u za su tafi sujuda ne, to yanzu ya za ta yi kenan, sai a tsanaki sai ta yi ruku'unta, in ta yi ruku'un sannan sai ta yi sujuda, ma'ana an sake ta daga sallar kenan, daga nan ba sauran kuma ta ci gaba da binsu. Na'am. Wasu tambayoyin kamar yadda na ce rubutun sun yi ƙanana, wasu suka ce wai mutumin da ya mutu a hadarin mota ya samu darajar shahada? A annabi bai faɗi waɗanda suka mutu a cikin hadari ba, sai dai ana fatan Allah ya gafarta mishi. Waɗanda manzon Allah ya faɗi sun yi mutuwa shahada ga su kamar haka: daga ciki akwai matar da ta mutu a lokacin da za ta haihu, a lokacin naƙuda, dan ya fita ko bai fita ba ta samu darajar shahada, ma'ana akwai matar da sai ta haife sai kuma ta mutu to ta samu darajar shahada, akwai matar da za ta mutu da dan a cikinta ta samu darajar shahada, sannan mutumin da ruwa ya ci kamar kogi ya cinye shi ya samu darajar shahada, sannan mutumin da gini ya danne shi ya mutu ya samu darajar shahada, wanda gobara ta cinye shi ya kone ya samu darajar shahada, mutumin da ya samu kanshi a cuta irin ta tuberculosis, abinda suke kira tarin fuka, tarin fuka ya kashe shi ya zama sanadin mutuwar shi ya samu darajar shahada, sannan mutumin da ciwon bulala ya kashe shi ya samu darajar shahada. Menene ciwon bulala? Wani irin ciwo ne zai fito wa dan adam a ciki sai ki ga kamar an zuga wa mutum bulala wurin yayi rudu-rudu, shine Bahaushe yake cewa bulala. To duk wanda wannan ciwon ya zama mishi sanadi to ya samu darajar shahada. Wanda ciwon ciki ya murde shi ya mutu ya samu darajar shahada. Mutumin da annoba ta zo kamar annobar ciwon kai, ko annobar amai da gudawa, ko annobar zazzabi ta zo ya mutu, ya ainihin samu darajar shahada. Mutumin da ya zo mutuwa sai kuka ga gumi yana tsatsafo mishi a goshi to ya samu darajar shahada. Mutumin da ya gama wani aikin alheri kenan, ko kuma yana cikin aikin alheri sai ya fadi ya mutu ya samu darajar shahada. Kama a ce yana cikin karatun alqur'ani ko yana cikin sallah sai ya mutu ya samu darajar shahada. Misali, duk waɗannan alamomi ne na darajar shahada. To daga cikin har wayo darajojin shahada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana, wanda nake takaita muku su, akwai ainihin mutumin da ya mutu ranar juma'a ko kuma daren juma'a. Me yake nufi da ranar juma'a? Daga sadda rana ta fito har zuwa sadda ba ta faɗi da yamma, shi ake kira ranar juma'a. Duk wanda ya mutu a wannan tsakanin, ko duk wanda ta mutu a wannan tsakanin, ta samu darajar shahada. Sannan daren juma'a, me yake nufi da daren juma'a? In aka ce yau da daddare, gobe in gari ya waye juma'a, wato alhamis da daddare, wanda gobe in gari ya waye juma'a kenan, to wannan daren shi ake kira daren juma'a. wanda ko wanda ta mutu a wannan ta samu darajar shahada. Waɗannan darajoji baki ɗaya abinda ake nufi da su, ku tsaya ku ji, shine babu tambayar kabari, babu azabar kabari. Kuna aje shi a kabari sai a riki ɗaya kabarin sai ya zama mishi aljanna, sai a dauke ran shi sai a kai shi cikin wasu tsuntsaye koraye a ƙarƙashin al'arshin Allah suke kiwo sai a sa ran shi, duk wanda ya samu wannan darajar. Sannan ranar alkiyama za a bashi dangi 70 ya ceta tsakanin dangin iya da baba, dama da hagu zai ɗibo 70 ya ceta. Sannan in namiji ne za a ɗaura mishi aure da ‘yan matan aljanna. To waɗannan su ne darajojin wanda ya samu darajar shahada. Ina fata an gane. Allahumma nahna sharfa shahada waja'al mautatana fist shahad. Allah ya bamu darajar shahada. Waɗannan bayanan da ne ku same su, ku karanta su a littafin Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha na Sheikhul Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka kun ji waɗannan su ne ainihin kaɗan daga bayanai da suka shafi ayyuka na darajojin shahada. Allah ya taimaka. Wannan tace idan mutum ya gama addu'a shin zai faɗi bukatun shi ko ba zai faɗi bukatun shi ba. Wato addu'a iri biyu ce a musulunci, ku saurara ku ji. Akwai du'a'u mas'ala, shine ina da matsala ne ya kai ni na zauna nake addu'a, to nan kam in na zauna dama ba abin da zan karanta bayan salati sai bukatata. Misali ni abin da nake so shine so nake in samu makaranta, sai zaman na nemi makarantar na nema ban samu ba, to sai na zauna, idan na zauna sai in yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai in gabatar da bukatata kai tsaye ga Allah ta cewa ya bani makaranta. Ina fatan kun gane. Allah ya taimaka. Ina dan zuwa kaɗan da Allah. To Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kun ji wannan ita ake kira du'a'u mas'ala ko? To akwai du'a'u ibada. Du'a'u ibada su ne lafuffan addu'o'i da suka zo a cikin Alkur'ani da Sunna, za ki zauna kina ta karantawa. To su ire-iren waɗannan ba a ƙara su, ba a rage su, sai dai kawai ki yi su a yadda suke. Misali, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. To wannan in kika zauna haka za ki yi su. Amma a wata matsala ce bashi ne miki yawa, jali kike fata Allah ya baki, zaman lafiya kike nema ke da kishoyinki, zaman lafiya kike nema ke da mai gidanki, a shiriya kike roƙon Allah ya shiryar da ƴaƴanki, to ga yadda ake addu'ar. In so samu ne ki yi alwala. Wannan alwala in kika yi ta irin alwala alwalar sallah, sannan in so samu ne ki gabatar da wani aikin alheri kamar karatun alqur'ani ko nafila, sannan ki fuskanci alqibla, ki daga hannayenki, ki yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ki ce ya Allah, Allah ka shiryar min da ƴaƴana, Allah ka ba ƴaƴana ilimi, Allah madaukakin sarki ƴaƴana ƴan mata ka ba su maza na gari, Allah ƴaƴana samari ka ba su mata na gari, Allah ka zaunar da ni lafiya tsakanina da mai gidana, Allah ka zaunar da ni lafiya tsakanina da abokan zamana. Ire-iren wannan addu'ar idan kika fara ta kin ji yadda zaki, in kika gama ta kuma kafin ki tashi sai ki sake yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan in kika gama salati sai ki tashi. Hadisi ya zo daga Sayyidina Ali a cikin Sunan Tirmidhi da isnadi kyakkyawa, Ali yace Allah baya karban wata addu'a ta wuce kan me ita sai yayi salati. In baki salati ba Allah ba zai karba addu'arki ba. Ki yi salati a farko, ki yi salati a ƙarshe. Shine Al-Fazaz yace bihi yuhtamu dhikrul jamil wa yubda'u. In za a fara addu'a sai an fara da salati, in an gama sai an yi salati. Ya wannan zahiri ne, Allah madaukakin sarki ya fi son Annabi Muhammad fiye da kowa a duniyan nan. Yanzu ɗan tashe da maroƙa suka zo gidanku, ai suna duba amarya da uwar gida da babban da da dan auta, ba su ake faɗe ba mai gida ya kawo kuɗi ba. To Allah madaukakin sarki yana son manzon Allah fiye da kowa a duniyan nan. Kuma kun fahimci wannan da kyau? Saboda haka ka'idar ita ce kamar yadda na faɗa. In dai addu'a ce ta matsalolinki, to shine zaki ainihin yi wancan. Amma in addu'o'i ne waɗanda suka zo a cikin Alkur'ani da hadisi, waɗannan addu'o'in su babu buƙatar ainihin wato ki tsaya kina wani abun nan, sai ki yi su kamar yadda muka faɗi insha Allah. Allah ya taimaka. Wata ta ce wai an fara sai da kaset, an fara sayarwa. Duk waɗannan kasusuwa masu sai da kaset suna sayar da su a dukkan wuraren da muke karatu. Yanzu nan da la'asar za a kawo su a inda ake tafsirin Sabilur Rashad, da daddare za a kai su a can a markaz inda ake tafsirin Qur'anul Azim. Kullum ana sayarwa. Abinda za ke kawo duk kasusuwanmu saboda muna computerizing din su ne sunan da muka sa wa kasar da lambar shi zaki fadi yanzu kamar wannan kasar din da kin ce kasar din tauhidi na tara sai a baki kasar din yau da kin ce kasar din tauhidi na takwas sai a baki na jiya haka kasusuwan suke ina fata an gane an fara siyarwa kuma ina zaton naira 100 suke siyarwa wannan kuma mai tambaya ta ce ta ji na ce ko ya ji na ce salafiya ba ta da shugaba kuma na ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da tafiya za a yi mutum uku su zaɓi shugaba a tsakaninsu to yaya salafiya za a ce ba su da shugaba a aikinsu na'am abubuwa biyu ne suka ruɗe maka ko suka ruɗe muke wato muka ce salafiya ba ta da shugaba abinda muke nufi salafiya ba kungiya bace irin kungiyar jama'atu nasrul islam ba kungiya bace irin kungiyar jama'atu izalati bid'a ba kungiya bace irin kungiyar fitiyanu domin kungiyar jama'atu nasrul islam tana da shugaba kungiyar izala tana da shugaba kungiyar fitiyanu tana da shugaba to salafiya ita ai ba kungiya bace balle ma ta zama tana da shugaba domin sai inda kungiya ce sannan za ta zama shugaba na daya kenan to amma cewar annabi ya ce in za a yi tafiya mutum uku sai an samu shugaba me yake nufi shugaban tafiya tafiya ce za a yi daga nan zuwa Kano lallai ne ya zama cewa a cikin wannan tafiyar wane ne yake shugabancin ku dan idan bukata ta kama za a ce to wane kai ne shugaba je ka kai wa yan sandan can magana da suka tara hanya wane kai ne shugaba yaya zaka ba mu umarni mu zauna mu huta ko kuwa mu yi sallah anan ko kuwa wannan shi ake nufi da shugaban tafiya na wannan hadisi hadisi ne sahihi babu shakka akai amma abin da muke cewa anan ko tafiyar nan tamu da muke yi da ni da Ja'far da Muhammad ibn Usman da sauran mu ga mun nan da yawa a Najeriya ko muna nan da yawa a duniya da muke kiran mutane su dawo su bi alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu shin ko mu kungiya ce wanda muke akan wani network wato mun hade kanmu imu imu wane ne babba wane ne shugaban malamai ba haka bane ita tafiyar tana kwatanta tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne a karkashin cewa za a yi aiki da alqur'ani da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan baya lazim tafiya an kafa kungiya abinda tafiyar take nufi shine duk wanda yake son yayi ta yaje ya karantu ya san alqur'ani da hadisi ya san yaya ake dabbaka alqur'ani da hadisin kamar yadda annabi yayi sai ya zauna yana karantar da mutane Imam Malik haka yayi Imam Ahmad haka yayi dukkan su sun yi tafiya ne irin wannan bamu taba jin an ce shugaban kungiyar salafiya Imam Malik hatta mazhaba da ake cewa Maliku shugaban mazhabin Malikiya ƙarya ne shi bai kafa mazhabi ba zuwa yana karantar da mutane daliban shi daga baya suka taso sai su ce Maliku ya ce kaza ma shikenan sai aka maida abin siyasa sai a ce Malikiya amma shi Maliku bai kafa kungiya ba kamar yadda ni din nan yanzu ba kafa kungiya ne ba amma kuka je wani wuri ana son a zage ku sai a ce muku yan albani to yan albani wacce kungiya ce sunanta yan albaniya babu mu ba kafa muka ba amma kun ga yan kungiyar izala kafawa suka yi dan haka in zaka shiga sai da sanin su in ka bata musu rai za su iya korar ka mu ko tafiyar mu nan ba haka bane dan zaka bi manhajin salafiya ba sai ka zo ka ce albani to ni ma na zama salaf ba ka je kai tabin salafiyancin ka kai tabin qur'anin ka da sunna ba sai ka zo ka fada mana ba ran da kaga zaka fita ba sai ka zo ka gaya mana ba in kai wani laifi ba za mu ce to mun kore ka daga salafiya ba yaya za mu kore ka dama ba mu shigo da kai ba wato abubuwa ne suke daurewa mutane kai ai inda kungiya za mu kafa jama'a a yadda muke gangariyan yan boko mun san protocols da ka'idojin da ake kafa kungiya kungiya ma wadda take intellectual kungiya kungiya mai kan gado ma ba kungiya da za a yi baranka da ma ba amma kamar yadda muke cewa mu a cikin tsarin mu babu magana kafa kungiya abinda muke cewa kowa ya karatu ya ji tsoron Allah ya karantar da mutane shikenan kawai ya ka tsarin kenan na ga za ku ga karatu ne ya fi muhimmanci muka fi bai muhimmanci da karantar da jama'a a wurin mu ba wai harkokin yau a ce za a yi taron kungiya kaza ko kuma mu ce duk wanda ba dan kungiyar mu ba su yanzu yan kungiyoyi duk wanda ba dan kungiyar su ba ba sa kallon shi a musulmi muku ko kana salafiya ko baka salafiya muna ganin ka kai musulmi ne Allahumma sai in ka jajibo kanka abin da ya fitar da kai musulunci ma'ana kenan mu ba mu ce sai dan salafiya ne kawai musulmi ba duk musulmi musulmi ne ko kana salafiya ko baka salafiya sai dai mu muna cewa mun kayyade wa kanmu cewa keke da keke sai abin da annabi ya zo da shi kai kuma in ka dibo wasu abubuwa ka kara ba za mu ce kai ba musulmi bane sai dai mu ce waɗannan abubuwan ka tabbatar cewa in ba daga manzon Allah bane ka ji tsoron Allah ka rabu da su. To wannan shine tsarin mu. Duk wanda yake son ganin cikakken bayani, muna nan da pages da yawa a cikin internet, salafiya.com, salafipublication.com, salaf.com, almanhaj.net, yashi nan burjik muna da miliyoyin shafuffuka akan internet, har da tashoshin radio, har da ainihin abubuwa duk abin da kake so game da mu. Da turanci ne, da larabci ne, yanzu kuma zamu fara sawa da Hausa, da Nufanci, da Yarabanci, da Inyamuranci, da yaren Ibra, duk mu yaɗa manufofin mu a duniya. Ba wai ainihin wato kira ne muke zuwa ga kungiyanci ko mu a girmama mu. Dan haka ba ku taba jin mun ce mu shugabannin kungiya ba, ko kuma dan malikin malamai, ko sakataren kungiya, a'a babu. Da'awar salaf haka ta gada, ka je kai karatu ka tara al'umma ka ji tsoron Allah ka karantar da su abin da ka sani. Allah ya taimake mu. Tambayoyin ina ga wasu sai an ware musu rana ta musamman ma fa. To, wannan ta ce mutum ne nake bin shi bashi na tambaye shi sai ce in bari ya biya ni a lahira in ya mutu, na iya bari kar in tambaye shi mun je sai biya ni? To Allah ya kiyaye, wannan bai san lahira bane jama'a. Bai san lahira bane jama'a. Lahira ba supermarket bace fa, ba a ciniki da kuɗi a lahira, babu kuɗi ma a lahira. Abinda annabi ya ce innama hiyal hasanatu was sayyi'at, da zunubi ne da lada ake cinikin. Duk wanda ka zalunta a nan duniya kai marmaza kafin ka kwanta ka mutu ka tabbatar kun warware. Ba dan koyi ban me yiwa in kuka je lahira akwai haƙƙin wani akan ka, za a tattaro sallolin da kai ne gaba ɗaya sai a diba a biya shi. Sai ka koma ground zero, baka da komai kenan. Sai a ce baka da sallah, baka taba yin sallah ba kenan. Sai a dawo zakka, kuma ka taba bada zakka eh, to kuma ka ci haƙƙin wani, sai a ce a kwashe duk ladanka na zakka a biya shi. Sai a koma nan ma zakka baka taba yi ba. Sai a wayi gari kiyama kana da sallah da azumi da zakka, amma kafin yammaci sai a wayi gari baka da komai, sai a ce to a kai shi wuta. An ta saki ya za a kai wuta, kuma sai wata ta sheko da gudu ta ce ni ma ya taba zagi na, ni ma ina bin shi dubu kaza, ya ce sai mun zo. Sai a ce to ai yanzu ba shi da sauran lada, ya za a yi? Sai a duba a ga ke kuma kina da zunubai, sai a kwashe zunubanki gaba ɗaya, sai a ƙara mishi, sai ya ƙara nauyi, ke kuma sai ki tafi aljanna. Jama'a, wanda duk yake tunanin cewa ya cinye bashi ranar lahira ya biya, to bai san ranar lahira ba. Jama'a, ba a wasa da lahira. Ni shawarar da nake baki kake bar mishi nan, mai ki matsa sai ya biya ki. Domin a musulunci ba a Allah ya isa ga mutumin da aka tabbatar ana sa rai za a iya karban wannan haƙi. In ta kama kai shurin alƙali, haɗa shi da manya, lallai sai an baki matsawa ɗin ki karɓi abinki, shi ne kika taimake shi. In kika ƙyale shi, shi wawa ne bai san lahira ba. Allah kiyaye. Wannan tace wai mutum yana iya sa sarƙar zinare da zoben zinare, idan dai zallar zinare ne sarƙar, zoben zallar zinare ne manzon Allah ya hana. Abin da ya halatta a sa na sarƙar zinare shine sai ki samu kwaɗan, Allah ya sa za ku fahimci wannan Hausar, kwaɗan sarƙar wato adan sarƙar ya zama zinare ne, sai ya zama sarƙar da za ta zaga wuyanki ba zinare bane. Wato ba a son zinare ya zaga wuya, ko zinare ya zaga hannu, ko ya zaga yatsa, ko ya zaga ƙafa. Annabi ya ce duk wadda ta sa zinaren da ya zaga wuyanta, ko ainihin hannu, ko yatsa, ko ƙafa, to za ta shiga wuta. Don haka al-muhlaq, wanda ya kewaya aka hana. Don haka in ma zoben ne za ki iya samun wani ƙarfe, sai a yi mai fenti na zinare. In aka yi mishi fenti na zinare, sai a kawo ainihin adan zoben, sai ya zama zinare ne. Ko agogo, sai ki sa agogon, asalin kwaɗan gidan agogon zinare ne, amma sarƙa agogon fa sai ta zama ba zinare ba, sai ki mata kala na zinare. In kuna sha'awar ado da abubuwa waɗanda suke ruwan zinare ne, ba ruwan zinare ba, ai an yi. Yanzu misali ina da agoguna waɗanda har ma in na sa su, sai su ɗauka na zinare ne, ruwan zinare ne, wato kalar zinare ne, amma ba zinaren bane. Dan haka dama dai menene? Dama ba pentin bane kawai, pentin ne. To pentin zai fita baya kodewa. Ina da agogo irin haka, ba ɗaya ba biyu ba, zaka sai sai kaga baya kodewa sai shekara 10 ko 10 baya kodewa. Kuma ruwa wato kalan zinare ne da shi, amma kuma ba zinare bane. To dan haka ku kiyaye jama'a, Allah ya kyauta ku karanta littafin Adabu Zifafi fi Sunnatil Mutahhara. Wata tambayar da yawa aka ce, mutane suna cewa izala da salafiya ba ɗaya bane. Wato asali ɗaya ne, matsala ce aka samu jama'a, manufar ta mu duk ɗaya ce. Sai dai matsalar da aka samu shine Malam Bakar Gumiti da shekara 30 sai ta ce wa mutanen kungiyar izala su yi karatu, su yi karatu. Da suka ki yin karatu a daidai lokacin mun taso, Allah ya taimake mu mun yi karatu, muka faɗa abu sai su ce ƙarya ne, sai su ce ƙarya ne. Sai mutane suna fahimtar da mu da su ba ɗaya bane, ɗaya ne. Amma bambancin kawai su sun kafa kungiya, sun ce a cikin kungiya za su yi sunna, mun kuma mun ce ba za mu kafa kungiya ba. To amma su ma kafa kungiyar da suka yi a lokacin ya zama musu dole ne. Abin ya faru ne yau shekara 30 da ta wuce. Malami ne soja mai suna Ismail Idris, Allah ya gafarta mishi, bafulatanin kasar Gombe ne, ya tashi yana soja yana wa'azi, captain ne a lokacin, ma'ana babban hafsa ne na soja. Yana wa'azi yana cewa a dawo a bi alqur'ani da hadisi, a dawo a bi alqur'ani da hadisi. Sai ɗan ɗariƙu suna cewa a yo ba dole ya faɗi abin da yake so ba, tunda yana wa'azi ga sojoji, ga bindigogi, ga uniform. In ba ga tsoro ba, ya cire uniform ɗin mana. Shine sai ya cire uniform ɗin, sai ya ci gaba da wa'azi, ya retire daga soja. Da ya ci gaba da ainihin wa'azi, sai hukuma sai ta kama shi cewa yana wa'azi ba tare da izini ba. Da aka je sai ya ce me ya izini, aka ce sai ya kafa kungiya. In bai kafa kungiya ba, ba a yadda ya wa'azi ba. Don a wancan lokacin, a lokacin mulkin gawan ne, in za ka yi wa'azi dole sai a ƙarƙashin wata kungiya. Shine da ya haka sai ya ce to bari ya kafa kungiya, sunanta Jama'atu Izalatul Bid'a. Jama'atu Izalatul Bid'a, mutane masu busar da bid'a. Da tafiya ta yi tafiya, sai ya tafi wurin sarkin musulmi Abubakar na uku, sai ya ce, ya zo ne ya gaya mishi ga irin da'awar da yake. Sai Abubakar na uku ya ce, wannan da'awar za ta yi wahala saboda mutane suna bid'a a ƙasar nan. Kai kuma ka ce za ka busar da bid'a, za ku faɗa da su, za su kashe ka, za su zage ka. Ya ce zai iya. Har ya tashi ya tafi, sai Abubakar na uku ya kira shi ya ce, to ka ƙara da wa iqamati sunna, dan in ka gusar da bid'a to dole ka tsaya da sunna. To da Malam Abubakar Gumiji haka sai ya ce, to in kuna son ku gusar da bid'a ku tsaya da sunna, sai ku yi karatu mai yawa, sai kun mallaki littafai masu yawa, wurjanjan. Dan haka ku zo in tura ku kasashen duniya, ku je ku yi karatu, ku dawo ku yi wannan aikin. Sai suka gaza fahimta a lokacin cewa ai dan karatun da suke da shi ma zai iya musu tafiya. A daidai lokacin mu kuma muna matasa, muna tasowa, muna ta karatu, muna ta karatu, muna ta karatu. Su kuma su wace gani manya, sai ya zama Allah cikin ikon shi muka taso, sai ya zama karatun mu ya shallake nasu. Wannan ita ce hakikanin al'amari, ko mu faɗi ko ba mu faɗi ba. Dan haka sai mu zo muna faɗan magana, sai su ce ba su taba jinta ba, sai zo suna faɗa da waɗannan maganganun. Faɗa da waɗannan maganganun sai ya sa mutane suke fahimtar da mu da su ba ɗaya bane. Amma ɗaya ne, karatun su ne bai kai ba. Misali, tireda kake yi, ɗan jalinka naira 30,000 ne, sai wani ya zo da miliyan 30, sai a ɗauka cewa abin da kake siyarwa da abin da yake siyarwa ba ɗaya bane. Saboda me? Kai buɗe cakulan kake a cikin leda ko kuma a cikin faranti, shi kuma katan-katan yake siyarwa. Wannan ita ce matsala jama'a. Shi yasa kullum mu ɗin da ke da'awar salafiya nake cewa, in dai da gaske ne muke cewa za mu yi da'awar salafiya, sai mun yi karatu mai yawa. Karatun nan kuma sai mun yi na boko mai yawa, sai mun yi na arabiya mai yawa, sannan sai mun nemi kuɗi wurjanjan. Saboda da'awar salafiya jama'a, ka ce fa kana son ka raya aikin annabi ne. Aikin annabi zai yi ka raya shi da ahlari kawai ko 40 hadis. Ina yau mako guda da suka wuce ina Saudiya jama'a, na tafi ba da nufin in sai littafi ba, amma ban san san da nufin katan takwas ba, ban je da nufin in siya ba, amma na tafi hajji da nufin in sai littafi, sai in sai katan 50, katan 100. Waɗannan littafan suna nan a jirge muna tara su. Me muke nufi shine, ku ɗaliban da muke karantarwa, ku tashi ku yi karatu, ku ɗauki hannu, sai ya zama wahalar da mu muka fuskanta ku ba za ku fuskance ta ba. Ita ce sadda kuka yi karatun kuna neman littafi, sai ku ji an ce ga littafi ana da shi.
wannan shine amma babu bambanci tsakanin salafiya da izala haqqan sai dai matsalar ta faru ne akan suwana suna karatu suwana sun ƙi yin karatu shine kawai yake kawo rikicin in ba haka ba me za a yi rikici sun ce sunna za su bi mun ce sunna za mu bi to shikenan amma sai suka dawo ma suna sukar littafai da muke saye kuma dan me za a soki littafi littafi sai da shi ba addini dan me zaka ce wai sai risala ce za ta ishe mu risala ba za ta ishe mu ba risala an rubuta ta ne ma dan yara kanana mun mun sauke risala tun gobe ma bai fito mana ba to kuma sai a ce professor misali ko doctor wanda yake da phd ko wanda yake da masters a cikin wani field kamar english language sai a ce har yanzu yana nan a cikin macmillan book 3 this is a downgradation ai wannan ci baya ne dan haka gaskiyar lamari babu bambanci tsakanin izala da salafiya kai abin da muke cewa kungiyar izala su tashi su motivating su tayar da mutane su tashi su karatu kuma ayi aiki da karatun ba wai a ce an karanta kaza ba zai yi aiki da shi ba ba wai a ce wai karatun mu kada ya wuce kaza ba shi yasa gashi nan mun tafi aikin hajji da su suna zazzauna a nan kusa da kofar Ka'aba ga hotel nan inda muke taro da manyan malaman duniya sai zo in kira su manyan malaman su ne ku zo mu shiga inda ake taro da manyan malaman duniya sai su gaza shekarar da wani daga cikin su ya daure dini da muka je sai yace to shi ai ya bi malaranci yake magana nace to Allah gafarta malam ai larabawa ne ku wasu larabawa ne wasu sun taho daga kasar Pakistan wasu daga India mu kuma mun zo Hausawa ne da Fulani in aka ce kowa ya yaren shi ai ba za a fahimci juna ba dole a sami yare daya yaren nan daya kuma shine yaren musulunci nace amma Allah gafarta malam ba su ne manyan malamai da ke hawadiro kuna wa'azi a Najeriya ba kuna jawo aya ana kabbara ba da larabci aya take ba ince ai shi ba ya fahimta abin da take cewa nace to Allah ya kiyaye dan haka ku tashi ku karatu jama'a yanzu ni yana daga cikin gatan da nayi wa ɗan baya shine banda tara waɗannan tafan sai da nayi kokari duk wani malami a duniyar nan da ake jin labarin shi yaje ya kai ya komo ko a ina yake sai da nayi kokarin masadar da zumunci yadda nan gaba kadan zamu fara gayyato su suna zuwa suna yi wa mutane lecture suna karantar da mutane ana amfanuwa da su abinda Malam Abubakar Gumi ya so mu zama kenan amma sai muka fahimci cewa in muka dan yi karatu na secondary ina karatun secondary zai isa ai wannan aikin jama'a dan Allah jama'a karatun secondary zai isa ai wannan aikin ba zai isa ba ana buƙatar digirori ne manya manya a fanni fanni jama'a kuma ana buƙatar an nemi kuɗi wanda za a gina addinin musulunci in ba haka ba sai a wulakantu ku zo ku ce kuna da awan sunna kuma ba ku da ilimin sunna kuzo ku ce kuna da awan sunna ba ku da kudin gina sunna dole ku je wurin yan bid'a ko yan siyasa ko kuma waɗannan fasikai la'anannu zo su sai za su gina muku masallaci da makaranta su zo su kaskanta ku su wulakanta ku dan haka gaskiya saboda Allah mu a cikin da'awar mu da muke ta salafiyanci cewa a dawo Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu abinda muke cewa kowa ya dage ya karatu kowa ta dage ta karatu muna cewa kowa kuma ya dage ya nemi kudi wurjanjan saboda sai da kudi yake addini sai da ilimi yake addini sannan Allah ya kawo mu zamani yanzu sai da karatun boko ake hadawa saboda haka dauke ka yanzu aka jefa ka wani wurin duk yadda ka kai ga fahimtar larabcin ka sai a ce kuma baya jin turanci sai a ce ku aje shi gefe guda kaga nan ma wata matsala ta faru sai a ce a ba shi da wani professional certification a bai da degree akan engineering bai da degree akan pharmacy bai da degree akan law bai da kaza dan haka in dai muna buƙatar mu cudani da duniya mu albarkatu a albarkatu da mu mu karantar mu yada da'awar mu to ku tashi ku karatu wurjanjan wannan tafiyar ba ta lalaci bace jama'a ina fatan kun gane Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam na'am eh na'am ban gane ba na'am to wata tana cewa an talaka suna so su yi karatu ko to amma matsalar ita ce ne rashi gaskiya ne amma kun san matsalar da ta faru matsalar ba ta ku bace matsalar ba ta ƴaƴan ku bace matsalar ba ta mu masu karantar da ku matsalar ta hukuma ce babu dalili akan cewa wai sai dan ne kuɗi ne zai yi karatu babu dalili akan haka amma da aka dauki shugabanci aka dankawa azzalimai shine sai su wawushe kudin da za a sa ƴaƴan ku su karatu in ba haka ba a tsari jama'a karatu na mai hazaka ne za a shigo cikin muciyar nan ne duk dan da yake da baiwa sai a dauke shi aje a saka shi a aviation makarantar koyon jirgin sama a biya mishi naira miliyan 3 yaje karatu ko dan waye tunda ya cancanta haka gwamnati haka aka tsara to amma aka turo kudin sai musu tsararre sai kwana da su ina ga muku wannan ita ce gaskiya to sai aka waye gari in ba kana da kudi ba ko kai dan mai kudi ne ba za kai karatu ba kuma sai ake tsautsayi galibin ƴaƴan masu kudin ba su da baiwa ba su da basira ba su son karatun haka ne ko ba haka ba to kalubalen anan yadda zamu ce muku maganar da take yayi daidai fa kalubalen shine in an zo zabe ta ku zaba azzalimai shirin mu a ku tsaya ku ji kar ku zaba azzalimai ku kawo mutanen kirki ku zaba maganar murdiya da kuke tsoro ku daina tsoro murdiya lokaci ya kusa wanda yake murdiyar ba za ta murdu ba ku dai abin da muke so ku zabi mutanen kirki waɗanda ba sai shiga siyasa bane don su saci kuɗin ku ba sai shiga siyasa bane don ne don su tara kuɗi siyasa ce irin ta Sardauna wace ne ce siyasar Sardauna an yi siyasa ne don a taimaki mutane yanzu Sardauna kuɗin gwamnati ne ya diba ya gina ABU to abin da muke so kenan gwamnati ta ware kuɗi ta ce ayi wa talaka kaza ayi amma sai aka waye gari yanzu karatu ya zama sai dan wani da wani ina fatan kun gane amma a tsarin ilimi babu wani da zai ce to ai ni dan talaka ne ba zan iya zuwa in yi karatu ba a kana da baiwa kana da basira a tsarin doka dole ne gwamnati ta dauki nauyin ka kaje kai wannan karatun yau wata guda da suka wuce ko wata biyu aswan ya kai wata biyar ma ashe ya kai wata biyar dan kun ga 23 ga watan azumi ko to azumi ya fara towa karshe dama kuma muna da wani tsari wannan tsarin shine ranar 27 ga wata zamu wa 27 ga wata ko zamu mata wa'azi a tudun wada to sai dai an fadakar da mu cewa 27 ga wata din tayi daidai da juma'a to juma'a kuma kun ga akwai shagulgula na ainihin ranar juma'a da sallar juma'a sakamakon haka sai muka ce to yanzu ku jira mu zamu tattauna da matan Kaduna domin a Kaduna ma muna da aji wanda abun mamaki daliban da ke ajin Kaduna ma har sun fi daliban da ke ajin Zaria wajen mata 100 da wani abu ne a ajin kuma za ku yi mamaki ko kwaya ɗaya ba sa iya fashi ba sa makara ba sa kaza saboda manya-manyan mata ne yan boko masu digiri da digirgir da commissioner da minister da ba sa wasa karatun ko miskalar zarratin to Allah ya taimake mu to su mun ce za mu yi musu wa'azi a ranar 28 ga wata to za mu tattauna da su idan zai yiwu sai a dan samu a dan gyara kwanakin watan a canza musu ko kuma sai a sa muku ya zama ko 28 din dan haka ku fara shiri in Allah ya so ranar 20 da wani abu dai in Allah so zuwa dai mako mai zuwa in Allah so wannan tace wasu sun ce Shehu Danfodo yayi tariqa Qadiriyya wannan yana ruda daliban ilimi ko gaskiya ne na'am da gaskiya yayi tariqa Qadiriyya daga baya dawo ya bari ai shi ya bayyana haka a cikin littafin shi domin daga baya dawo ne yana da awa irin wannan tamu yana kiran mutane zuwa ga manhajin salaf yana kwaba su yana hana su game da bin bid'a ga littafin shi na ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a ga littafin shi na tamyizul muslimina min al-kafirina ga sunan dai inda ku manta ba mai yiwa kun samu littafin da muka sa aka bugo daga Sokoto na dan fodiyo wadanda suka tattara wajen littafai guda 20 da wani abu bin littafin dan fodiyo ne wadanda suke tabbatar da ya kira mutane ne zuwa ga sunna dan haka duk wannan hayaniya dan fodiyo ya batta yo in ba haka ba tariqa Qadiriyya ba ana kada mandiri ba to dan fodiyo ya ce wanda ya kada mandiri ya kira sunan Allah ya zama kafiri kuma ai na yi fara haka a cikin littafin Nurul Albabi dan haka jama'a gaskiya dan fodiyo ya bar duk wadannan abubuwa ko ba daidai bane a cigaba da danganta gare shi sai dai son zuciya ba haka ba ku karanta dan fodiyo cikin Nurul Albabi yace in ka buga mandiri ka ambaci sunan Allah ko kuma ka ambaci alqur'ani yace ka zama kafiri kafirin da hukuncin musulunci ba sa gudana a kanka to ɗan Qadiriyya ku ba suna kada mandiri ba suna rawa suna kiran sunan Allah mai tafsirin Jamal hashiyatul Jamal alal jallalaini shi ma haka yace yace asalin wadanda suka fara buga mandiri maguzawa ne wadanda Musa wadanda wannan as-samiri na zamanin annabi Musa ya batar da su haka maganar ta zo a cikin littafin al-madkhal cewa duk masallacin da aka buga mandiri a cikin shi ko an yi sallah a ciki Allah ba zai karba ba sai an rusa masallacin an kwashe kasar an kwakule fandisho an sake yi wa masallacin sabon ciko an zo an gina shi da wata sabuwar kasa sannan ayi sallah Allah ya karba haka mai littafin madkhal ya fadi al-imam ibn al-hajj
saboda haka wannan abubuwan da suke duk hayaniya ce jama'a. Allah ya taimaka. To su rubutu ne gasunan yan mutsi mutsi kamar na dan Nazariwan. Allah ya taimaka. Dan haka ku kwana cikin shiri dai akan wannan, kowace ta tattala kudin mota zuwa Tudun Madako. Akwai wa'azi kasaitaccen wa'azi za a yi in Allah ya so. In Allah ya kai mu zuwa Baɗukuwa, lokacin da yafa Allah ya taimake ni na gama gina Darul Hadith Hall. Za ku ga dabgejen ɗakin taro ne in Allah ya so, da iya condition kina zaune sai ki ji su kawai mala ga wa'azi ga da yanayi mai daɗi insha Allah. Ka Allah ya taimaka. Tambayoyin din mun karanta su kamar yadda muke ce. To wannan ta ce wai mace ce ta yi bacci da safe, sai ta mafarkin ainihin jima'i, daga nan kuma sai ta ga ainihin wani abu ya fito a jikinta, azuminta bai lalace ba, sai dai kawai za ta je ta yi wanka ne. Wannan tambayar samari ma suna yin ta. Abin da ya dace shi ne sai a yi kokari, marasa aure sai a yi aure ko insha Allah, masu aure kuma to shikenan dai kun ji hukunci insha Allah. Wata tace kara ta kawo wai in aka ainihin rubuto tambaya anan aka bada ansa, sai wata ta ji ita ra'ayinta bai ba, sai ta tafi gida tana ta cakaki, tana ta cakaki ya ta magana kaza kaza. To dama addinin musulunci ai sai mai imani ko, naka ce maka Allah ya ce, annabi ya ce, kuma in kaga cewa san zuciyarka bai daidai da wannan ba, amma dai ya kamata kowane musulmi ya ji tsoron Allah. Allah ya kiyaye. Wannan tace ina hukuncin ainihin mace mai al'ada ta shiga masallaci karatun Al-Qur'ani. Bai halatta mace ta shiga masallaci ba tana al'ada, sai in wucewa za ta yi ko kuma in larurar zama ya kama ta na za a koya mata karatu ko makamantan haka, aka ce sai ta yi taimama. Dangane da karatun Qur'ani kuma wannan babu laifi insha Allah, za ta zauna ta yi, ko da za ta riƙe Al-Qur'ani ne. Wannan ita ce magana ingantacciya. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Ta wannan tana nuna cewa kamar su biyu ne a wurin mijin. To ranar girki sai mijin bai shigo ɗakin ta ba, sai ya shiga ɗakin ɗayar. To wacin tana jin muryarsa tana jira har ta daina jin muryar shi, har ta bacci bata san ya shigo ba. Haka musulunci, haka a musulunci ba laifi. To abinda ake cewa na farko tukuna, dukkan namijin da yake da mata biyu zuwa sama da biyu ya ji tsoron Allah, kada ya zalunci wata daga ciki. In ya zalunci wata daga ciki zai tashi ranar alkiyama ɓarin jikin shi guda ɗaya ya shanye, zai zama yana da paralysis. Allah kiyaye. Ya shiga ɗakin matar da ba ranar kwananta ba, in buƙata ce ta kama babu laifi zai iya shiga, amma ya sani da cewa kai yayi wani abu wanda zai zama maguɗi ne ko zalunci ga ita waccan. In kuma har ya zalunce ta, to ya nemi ta yafe mishi, in kuma ba haka ba dai ya ji matsayin shi ranar gobe alkiyama. Ke kuma duk sanda ke gane an zalunce ki, kake kokarin kwatar wa kanki haƙƙi, ki zama mai yafewa. In ba za ki iya yafewa ba, to karki kokarin kwatar wa kanki fayyala abin da Allah ya fi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Insha Allah. Tambayoyin wato duk daban da lokaci ne, wani lokacin a gida da ya kamata in yi nazarin wasu tambayoyin ne a gida. Ta ya wani rikicin kuma rigiji gamji, bari in karanta da harufan mai tambayar. Wannan ta ce na farko wai dangina ne, dangin mijina ne suka ce sai na rinka zuwa musu taron suna. Shi kuma mijina ya ƙarfafa maganar, ya halatta in je? A'a, bai halatta ki je ba, domin zuwa taron sunar saɓan Allah ne. A cikin littafin Wasiƙatul Ikhwan litabyini dilalati wujubi ittiba'il kitabi was-sunnati wal ijma'a, na Sheikh Usman Dan Fodio ya ce ku hana matan ku zuwa wurin taron suna da wurin biki. Haka Dan Fodio ya faɗi a cikin Wasiƙatul Ikhwan. To bai kamata shi mijin ya goyi bayan dangin shi ba, kuma ma bai kamata ya ba da dama dangin shi su rinka tsoma baki a cikin harkokin tsakanin shi da matar shi ba, domin shi yake auren ki ba dangin shi ke auren ki ba. wannan yana daga cikin mubinyar al'ada da ta tasiri a kasar Hausa Allah ya raba mu da ita wannan tace mace ce mijinta ya hana ta zuwa karatun malam albani na dare ita kuma sai tace ba za ta kare mishi abin bude baki ba har sai ya batta ta wannan kullun idan an sha ruwa sai dai ya sha ruwa ya ci gada ta yace ya batta wato ya batta da Allah kenan to menene hukuncin wato idan mijinki yace ba za ki zo wurin karatun malam albani ba sai ki hakura ki zaman ki a gida in kina da kudi sai ki siya a cassette in ba ki da kudi sai ki hakura sai ki kama karatun da malamai suke na ahlus sunna gashi nan a gidan radio sai ki jijji daya ne there is nothing special with karatun malam albani na malam albani ba na musamman bane ba sai kin zo ba domin sallah ma ta farilla abinda manzo Allah yake idan mace za ta je sai ta nemi izini mijinta yace ba zai ba ta izinin ta je sallah ba ba lallai bane balle wurin karatun malam albani da ba sallah farilla ba dan haka in ya hana ki sai ki hakura na daya kenan na biyu kin tabka mummunan kuskure da kika ki hada wa mijinki bude baki a'udhu billahi lallai ne ki koma ki roki mijinki hannu bibi cewa ya yafe miki to za mu saurara akwai dogon bayanai har wayo akan wannan zamu sai a karatu na gaba in Allah ya so za mu ci gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah